sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin yau Juma'a 24 ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kotu ta hana bada belin tsohon mataimakin shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Sanata Ike Ikweremadu da matarsa bayan an kama su bisa zargin safara wani yaro zuwa London don girbe sashen jikinsa, zargin da suka musanta. Muna da rahoton bayan labarai. Wakilin Lamido Abubakar Sokoto ya yi nazarin yawan sake sheƙa da 'yan siyasa ke yi gabanin zaɓe a Najeriya. Sai kuma hira da Profesa Bube na Maiwa kan kalubalen da kasashen Afirka da ke fama da ayyukan ta'addanci ke fuskanta. Kamar kowace ranar Juma'a, Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis don baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama 'yar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke bata makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaƙi da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni huɗu. Ƙuri'a ta goyon bayan Ukraine ta kasance 529 da kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da 14 suka ƙaurace. Majalisar Turai ɗin kuma ta amince da takarar ƙasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Ƙuri'ar ta zo ne a daidai lokacin da Amurka ta ce za ta tura ƙarin dala miliyan 450 na taimakon soji zuwa Ukraine, ciki har da na'urorin roka masu cin matsakaicin zango, ƙari akan tallafin dala biliyan 1 da ta sanar a makon da ya gabata. Shugaban Majalisar Dokokin Ukraine Ruslan Stepanchuk ya gode wa 'yan Majalisar Turai bisa goyon bayan da suka bayar a wani saƙon Facebook da ya wallafa, yana mai cewa Ukraine ƙasa ce ta EU, kuma muna fafutukan neman wannan haƙƙi ba kawai a fagen daga ba, har ma da a fagen shari'a, domin ƙasashen uku su shiga cikin ƙungiyar EU mai mambobi 27 za a buƙaci su aiwatar da wasu sauye-sauye na siyasa da tattalin arziki. Jiya Alhamis, kwamitin majalisa da ke binciken tarzoman 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen maguɗin zaɓe, duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kayi a sake zaɓensa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga ƙoƙarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General, ƙwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney General a watan ƙarshe na gwamnatin Trump, domin ya ci gaba da ikirarin da ake yaɗawa na cewa an yi wa Trump maguɗi a wa'adin shekaru 4 na 2. Clark ya sha matsa wasu jami'an ma'aikatar shari'a da su binciki zargin maguɗin zaɓe, tare da matsa wasu jihohi lamba don sauya tabbatar da sakamakon zaɓensu, da ke nuna cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya doke Trump. Sai dai yayin da Clark ke ta kamun ƙafa wajen Trump, ya naɗa shi a matsayin shugaban ma'aikatar shari'a. Manyan jami'an ma'aikatar sun faɗa wa Trump cewa Clark bai cancanci ya jagoranci ma'aikatar ba. A cewar Adam Kizinga, ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican 2 na Majalisar Wakilai a kwamitin binciken. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa, yayin da ya ci gaba da matsa wa mahukuntan Taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Jakadan Albania Ferit Hoxha ya shaida wa manema labarai a madadin wakilai 9 daga cikin 15 na kwamitin cewa, muna kira ga Taliban da su gaggauta sauya manufofi da ayyuka da a halin yanzu ke tauye 'yancin ɗan adam da 'yancin mata da 'yan mata a Afghanistan, wanda ke ci gaba da ta'azzarar rikicin jin ƙai, tattalin arziki, 'yancin ɗan adam da zamantakewa, tare da lalata manufar ɗaurewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan. A ranar 23 ga watan Maris ya gabata, hukumomin Taliban sun ba da sanarwar ci gaba da rufe makarantun sakandare na 'yan mata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan mata miliyan 1.1 ne abin ya shafa. Shugaban hukumar jin ƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya jaddada wa mambobin kwamitin cewa ba wata ƙasa a duniya da gwamnati ta haramta wa 'yan mata shiga makarantar sakandare.
To kada a nisa, nan gaba kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoton da muka samu daga birnin London mai cewa kotu ta hana ba da belin tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Ike Ikweremadu da matarsa bayan an kama su bisa zargin safarar wani yaro zuwa London don girbe sassan jikinsa, zargin da suka musanta. Wakilinmu Alphonsus Okoro-Igwe na dauke da ƙarin bayani.
Wata kotu a Birtaniya ta hana belin tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Ike Ikweremadu da matarsa bayan an gurfanar da su bisa zargin kulla makarkashiyar safarar wani yaro zuwa Birtaniya domin girbe wani sashin jikinsa. Rundunar 'yan sandan birnin London sun cafke Ike Ikweremadu da matarsa ne a London, biyo bayan wani binciken da tawagar kwararrun masu binciken manyan laifuka ta gudanar, kuma ta bada wani ƙarin bayanai da cewa bayanan da aka bada sun zo daidai da bayanai kan Ikweremadu da matarsa. Yanzu yayin da wannan lamarin na ci gaba da ɗaukar hankali a faɗin Najeriya, jama'a da dama kuwa sai bayyana ra'ayinsu suke yi, ciki har da Mr. Iboko Chisom, wanda kafin a gurfanar da sanatan da matarsa ya faɗi cewa
I want to believe that there is a misunderstanding somewhere because I don't expect the senator to be involved in.
Yace ina so in yi imani da cewa akwai saɓani a wannan wurin, saboda ba na sa ran cewa sanata zai tsoma hannu cikin harkar girbe sashin jikin mutum. Amma kuma ba na so in ce 'yan sandan Birtaniya za su iya zargin sanatan da aikata irin wannan laifin ba tare da wata hujja ba. Mr. Emekona wani mai fashin baki ne kan lamuran siyasa, kuma yana ganin wannan al'amarin a matsayin wani mummunan lamari ga sanatan.
Such is not a good development for somebody who has attained that height.
Yace wannan ba wani lamari bane mai kyau ga wanda ya kai wannan matsayin a siyasance, saboda haka ya kamata ya fuskanci kuliya. Shi kuwa Dr. Okechukwumosu ya bayyana bacin rai da irin 'yan siyasan da suka mamaye kujerun mulki a ƙasar. Wannan na gaya maka halayyar 'yan siyasan da muke da su a Najeriya. Wannan na gaya maka cewa muna da mutanen da ba su da halayya ta kwarai, waɗanda ba su cancanci su kasance a kujerun mulki ba. Wannan abin takaici ne, amma bari mu ga yadda za a gama a kotu, in ji Dr. Musu. Yanzu Ikweremadu da matarsa za su ci gaba da kasancewa a tsare har sai sun sake gurfana gaban kuliya ranar 7 ga watan Yuli mai zuwa. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alphonsus, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a faɗin ƙasar. A cikin hukuncin da ta yanke tsakanin New York State Rifle and Pistol Association da Brown, kotun ta ce buƙatar New York na cewa mai neman izinin ɗaukar bindiga a bainar jama'a ya nuna dalilin da yasa ya saba wa 'yancin riƙe makamai ƙarƙashin doka ta biyu na kundin tsarin mulkin Amurka. Kotun ta gano cewa ta hanyar sanya wani gwaji na zahiri wanda ɗan ƙasa mai bin doka da oda ya kamata ya yi domin samun damar mallakar makami, ita ma New York ta karya doka ta 14 wacce ta hana jihohi amincewa da dokoki da suka tauye ikon Amurka na yin amfani da 'yancinsu na kundin tsarin mulki. 'Yan gudun hijira a yankin Afar na arewacin ƙasar Habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa ba zai kare su da komai ba, kana ta yi kira na ƙarin taimakon ƙasa da ƙasa. Jami'an yankin Afar sun ce wannan sansani da ke Dubti arewacin Habasha yana dauke da yan gudun hijira kusan 30,000. An tilastawa da yawa barin gidajensu saboda fadan da ake gwabzawa tsakanin dakarun yankin na Tigray da sojojin tarayya da kawayensu. Wasu kuma sun tsere daga farin da ba taba gani ba, da yi sanadiyar mutuwar miliyoyin dabbobi tare da barin miliyoyin 'yan Habasha na fuskantar yunwa.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari kuma mu tabo harkokin siyasa a Najeriya, inda ake fuskantar ruwan canza sheka tsakanin 'yan siyasa, lamarin da waɗansu ke bayyanawa a matsayin rashin adalci da ya dabaibaye jam'iyyun ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana.
Batun sauye sheka daga jam'iyya zuwa jam'iyya ga 'yan siyasar Najeriya ba wani sabon abu bane, inda kuma da daman 'yan siyasa kan yi rawa da bazar jama'a, musamman waɗanda suke wakilta a matakai daban-daban. Siyasar 2023 dai siyasa ce da ke huskantar sauye sheka. Idan ana iya tunawa a baya-bayan nan, gwamnan jihar Ibanyi David Umahi ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Kawo yanzu dai ana ci gaba da samun gaggan 'yan siyasa da ke sauya sheka, inda bayanai suka nunar a yanzu a majalisar dattawan Najeriya sama da mutane 7 ne suka sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Daga ciki kuwa har da Sanata Francis Ali Mukana daga jihar Edo. Haka kuma na ji ta bakin wani dan jihar ta Edo dangane da wannan dambarwa, yace
I am Shime Sivenus Andumba. Actually my opinion concerning candidate defecting from one party to another, for instance from APC to PDP.
Yana cewa ne sunana Chime su Venus Onumba, yace ra'ayina dangane da sauye sheka da manyan 'yan jam'iyyu ke yi a ƙasar ta Najeriya, musamman jam'iyyar PDP da APC. Mafi yawancin 'yan takara daban-daban ba a yi musu adalci ba a yayin zaben fitar da gwani da ya gabata. Ina ganin wannan dalilin kenan yasa suke ficewa daga jam'iyya zuwa jam'iyya. Haka kuma wasu 'yan siyasa suna sauye sheka saboda ra'ayinsu ba ra'ayin jama'ar su ba.
But this all for their selfish reason.
Sunana Ogotuku Fati Ohare. Ni a wurina ina ganin cewa adalci ne wanda wancan jam'iyyan bata musu ba, wannan jam'iyyan wanda suke bata musu ba, shi yasa suke soya sheka suna tsallake suna komawa wata jam'iyya. Abinda na gani kenan.
Shi ma wani dan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar ta APC, Alhaji Abubakar AA Gombe, ya sauya sheka daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar PDP.
Yin shawara ni da jama'ata ta APC mu koma PDP a babban dalili guda kawai rashin adalci, rashin gudanar da mulki na jam'iyyar APC, wanda ka jagorar APC kamar ba dan siyasa bane, don abin da dan siyasa ka ba kowa hakkin shi abin da mutane ke so a ba su. To sai ka san cewa shi wannan mutum ne kawai suka daka ne shi ka daka.
Haka kuma na tuntubi mai sharhi kan harkokin siyasa Professor Yahaya Tanko Baba, shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Ko yaya suke kallon irin wannan sauye sheka na 'yan siyasa ke yi a yanzu?
Wani abu ne wanda ake ta hasashe, musamman maganin cewa kamin a gudanar da taruka na jam'iyya da zaɓuɓɓukan fitar gwani akwai rigingimu da yawa a mataki na zaɓe cewa na ƙasa, na gwamnoni, na 'yan majalisu, da kuma abin da ya shafi takarar shugaban ƙasa. Duk waɗannan abubuwa an yi su mutane da yawa na da ƙorafe-ƙorafe. To waɗannan abubuwa da aka gudanar a zaɓuɓɓukan fitar gwani su ne suke taruruwa, suke haifar da rashin natsuwa da rashin aminci.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Sincere, sincere.
Fasaskar hotonin namu da batun ayyukan ta'addanci da kasashen Afirka da dama ke fuskanta da ya kai ga kasar Burkina Faso shiga wani halin tsaka mai wuya, lamarin da yake shafar kasashen da ke makwabtaka da ita kamar Jamhuriyar Niger. A hirar shi da muryar Amurka, Professor Bubena Maiwa ya bayyana munin lamarin da kuma yadda za a iya samun maslaha.
Abun ba wuyar ganewa ke gare shi ba ga wanda yake tsaye nazari sosai sosai. Su dai wannan 'yan ta'addan masu kaima Burkina Faso hari ana rasa rayuka da yawa. In aka tsaya aka yi nazari za a ga cewa da farin a cikin ƙasar Mali suke. Suna cikin ƙasar Mali a zamanin da ita ƙasar Mali ta sake hulɗa, wato ta cire hulɗa da ƙasar Faransa, ta ƙulla hulɗa da ƙasar Rasha. Wato sojojin Rasha wa'anda ake cewa kamar sojojin haya ne, to sojojin nan na Rasha da suka kawo ma rundunar soja ta ƙasar Mali taimako, shine yasa wato 'yan ta'adda ba su iya zama cikin malikin. Tunda in aka je aka diba ga duka abin da muke gani, ita dai garin Manaka sojojin Mali sun kwace shi. Manaka ko zuwa iyaka da Niger ne, har sun kai adaran bukan da ita ma iyaka da Niger ne. Yanzu haka sojojin ƙasar Mali suna yunkurin kwato arewacin ƙasar tasu zuwa iyaka boda da Algeria. To idan ya zamanto haka, wato cewa da rundunar sojan Mali sun samu taimako ta bannin kayan aiki, wato har suna yaƙa wa'annan 'yan ta'adda, ba su jin daɗi a cikin ƙasar Mali, ba dole sai su watsu ba, su nemi wani wuri can inda za su je su aje kayansu. Ƙasar Mauritania ba ta zowa gare su wa mutun nan. Ƙasar Algeria ba ta zowa gare su wa mutun nan, tunda a gabacin ƙasar Mali suke gabas maso arewa. Wato idan suna samun mahauka shine cewa sai ƙasashe wa'anda ke iyaka da Mali ta wannan wajen inda suke, shine ƙasar Mauritania, ƙasar Algeria, ƙasar Niger da ƙasar Burkina Faso.
To Prof, ina mafita ga Burkina Faso da kuma kasashe da ke makwabta kamar Jamhuriyar Niger dangane da wannan lamari da wannan lamari ya shafa?
Ga duka halarun da muke gani, gwamnatin rikon kwarya na ƙasar Burkina Faso, wato gwamnati ne wanda yana tafiya hawainiya, har yanzu bai sani ba shin ya katse hulɗa da ƙasar Faransa, ya ƙulla hulɗa da wata ƙasa, ko kuma ya zauna tare da ƙasar Faransa. Anan suna tafiya hawainiya. Yau inda su gane ne su yanke hulɗa da ƙasar Faransa, su nemi wata ƙasa wadda za ta zo ta taimake su yaƙi wannan abun, wannan shine mahuta. Amma irin wannan zama ta cewa da bamu san inda za mu dahawa ba, wannan ba ta yi musu. Ya kamata su samu wata ƙasa mai ƙarfi wadda za ta zo ta taimake su, a jaye musu wannan takunkumin ECOWAS, ta jaye musu wannan takunkumin, saboda abin da yake faruwa a ƙasar Burkina Faso ya shahi dukkan nahiyar Afirka ne gaba ɗaya, tun ba yankinta na yammaci ba, wato cewa da Afirka ta yamma. abin da yake faruwa Burkina Faso ya shahe mu duka. ECOWAS ta janye musu wannan takunkumin da suka hada musu dan su samu su sayo kayan aiki na kasa wadda za su kulla hulda da sabon kasa a taimake su su yaki wannan abu. Muddin ba haka aka yi ba, to ina ganin cewa da har yanzu dai kasar Burkina Faso to za ta shiga irin halin kasar Somalia kenan.
Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diof a kasar Senegal. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Haƙila yau a cikin shirin yanayi da muhalli muna tare da Alawiya Babu Musa, shugabar kungiyar Awifka. Dr. Abubakar Mamman Manzo kwararre kuma masani game da al'amuran sauyin yanayi da dumamar yanayi daga Niger. Sai kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Dr. Umar Sale Anka wanda yace rashin ingantaccen tsarin zub da shara yana janyo gwamnati da ma al'ummar kasa asara a fannin tattalin arziki. Ko me yasa yayi wannan furuci?
Kana magana iska ingantacciya sai kai magana tsaftar muhalli shi kanshi yanda ake kwashe shara wanda shi ma yana taimakawa wajen kare mu daga cututtuka. Manya-manyan biranen musamman a Najeriya ko kuma arewacin Najeriya da muka sani da kuma na kudu za ku ga idan ka duba misali ka je Onitsha aka zo Kano aka je Lagos aga gaskiya akwai magana ta datti sosai sosai. Yawanci ma kamfanoni aka ba wasu kamfanonin akwai matsaloli tsakanin su da gwamnatocin, so ba sa iya samar da abin da muke bukata na wajen kula mana da muhalli. So yana kara mana cututtuka, yana kara wa gwamnati asara, ba a yi abin da ya kamata ba kuma an fitar da kudi a budget, so duk wannan abin nan ya zama asara, yana jawo mutane tabo tattalin arziki ba tare da kuma an damu da me ya zai dawo ba.
Shi kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo ya mai da hankali ne akan bukata da kuma mahimmancin wayar da kan al'umma akan dukkanin matsalolin yanayi da irin matakan da ya kamata a dauka domin shawo kan matsalolin da ake fama da su a faɗin duniya.
Ya kamata a ce dukka kowane bangare a fara daga ma'aikanta wanda Allah dora a gaban kowane waje da kuma wanda Allah ba su nauyin su jagoranci mutane su nemi cikakken sani bisa kan menene gurbacewar yanayi, menene canjin yanayi, menene duka wannan magana da ake ta yanzu, don saboda su san bisa kan menene suke magana ko kuma za su yi magana ko za su kawo shawararsu. Duk abin da baka san shi ba, baka lakance shi ba, gaskiya zai baka wahala ta yanda zaka kawo gyara, balle kuma gyara ne ake nema ga wannan abu. Na biyu kuma ina so ya zamanto wannan neman sanin ya zamanto ga dukkan al'umma, ma'aikata ne, mata ne, maza ne, yan kasuwa, manya-manyan attajirai, duk wani wanda yana da hankalin da zai gane abin da yake daga shekara 7 zuwa abin da kai hayi illa masha Allah a ce ya dukuwa bisa kan sanin menene yanayi, menene gurbacewar yanayi, wata magana ce ake kuma me illa gurbacewar yanayi, me yake kawo canjin yanayi, menene kamata, wani irin abubuwa ne kamata a yi don a rage wannan bacin yanayi. Duka wannan zai sa in an san wannan a nemi wani irin gyara ya kamata a yi, banci haka ne kowa zai iya kawo gudunmuwar shi na yanda za a rage wannan matsala ta canjin yanayi, tunda an tabbatar da cewa duka ayyukan mu ne namu dan adam, kowane irin aiki ne yana da illa kusa kan yanda yanayi yake gurbacewa, yanda ake samun canje-canjen yanayi, yanda kuma abin yake zamantowa cewa rayuwa ta zamanto mai wahala, zafi ya karu wani waje kuma sai a gani cewa inda aka saba samun ruwa ma ruwan ma in ya zo ba irin yanda ake samu bane ba, kuma yanda ake noma aka saba sai gani yanzu noman nan ya zamanto dole sai an sake mishi salo. To duka wannan abubuwan ne nake tsammani ta nan ne za a je a nemi kowa zai ka gudunmuwar shi, kuma zamanto an yi tsuntsiya maɗamarin mu guda yanda za a yi yaƙi.
Ita kuwa Alawiya Babu Musa ta yi jan hankali ne akan batun samar da tsaftataccen ruwan sha domin samar da rayuwa, domin samar da ingantacciyar rayuwa.
burin ma a wiska shine mu samu haɗin kai wurin ganin mun samar da rayuwa ingantacciya mai kyau ga kowa da kowa. Bincike kuma ya nuna cewa yawan mutuwar da ake samu ta ƙananan yara musamman 'yan ƙasa da shekara 5 yana ta'allaka ne akan shan gurɓataccen ruwa da kuma rashin tsaftar muhalli. Waɗannan kuma matsaloli sun fi yawa a ƙasashe masu tasowa waɗanda matsalar canjin yanayi ya fi shafa. Idan aka samu canji akan ruwan sama, misali ruwan sama yayi karanci ko kuma yayi yawa, shima yana da tasiri da shi kanshi samuwar yawan ruwan na sha da amfani da kuma shi kanshi amfani da ruwan wajen tsaftace jiki da kuma muhalli.
To mi sauraro, iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu, samu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To madalla a gaida Aisha kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Tarayyar Turai ta kada Koriya da gagarumin rinjaye jiya Alhamis don baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama 'yar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke ba ta makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaƙi da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni huɗu. Koriya ta goyon bayan Ukraine ta kasance 529 da kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da 14 suka ƙaurace. Majalisar Turai din kuma ta amince da takarar ƙasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Jihar Alhamis, kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen maguɗin zaɓe, duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kayi a sake zaɓensa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga ƙoƙarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General, ƙwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney General a watan ƙarshe na gwamnatin Trump domin ya ci gaba da ikirarin da ake yaɗawa na cewa an yi wa Trump maguɗi a wa'adin shekaru huɗu na biyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa, yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan Taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a faɗin ƙasar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka da Mamun Lalo ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen ganin nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo, sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.